This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan al'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi, 2 ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zahra ba muka nan labarai.
Prime Minister Britania ya ce sun amince da yin aiki tare da Faransa da Ukraine domin shirin tsagaita bude wuta a fadin Ukraine. A yau ne Isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza da kuma gargadin kungiyar Hamas cewa ba za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita bude wuta ba. Sakataren harkokin wajen Amurka ya faɗa cewa ya sanya hannu kan wata sanarwar gaggawar bada kusan dala biliyan 4 na taimakon soji ga Isra'ila.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa rikici tsakanin shugaban majalisar dattawan Najeriya da ƴar majalisa Natasha ya dauki hankali a makon da muke ban kwana da shi. Lamarin da ya sa wasu ke cewa
ba mu ji dadi ba kuma abun kunya ne kwarai da gaske. Muka ga dole mu yi magana akai dan mu mata mun gaji da yin shiru a abubuwa.
Sai abiyanmu domin ji cikakken bayani. Haka kuma muna dauke da shirin dandalin ƴan jarida wanda Ayo Solomon Barma ya shirya kuma zai gabatar mana daga jamhuriyar Niger. Albarkacin watan Ramadan mai falala, za mu ji darasin wasu masu sauraro ke dauka a wannan wata. Sai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuma masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara cikin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya. Burtaniya da Faransa da kuma Ukraine sun amince da yin aiki tare a shirin tsagaita bude wuta da za su gabatar wa Amurka. Prime Minister Burtaniya Kristama ya faɗa hakan ne a yau Lahadi a daidai lokacin da yake shirin karɓar bakuncin taron shugabannin ƙasashen Turai da za su tattauna kawo ƙarshen yakin. Amma Stama ya ce ya mai da hankali ne wajen zama tsani don maido da tattaunawar zaman lafiya da kuma sake samun wata dama ta ganawa da Trump da Zelensky da kuma shugaban Faransa Emmanuel Macron. Stama ya shaidawa kafar yaɗa labaran BBC cewa Burtaniya da Faransa da wataƙila wasu ƙasashen biyu za su yi aiki tare da Ukraine kan shirin dakatar da yaƙin, sannan za su tattauna shirin da Amurka. A yau Lahadi ne Isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ta kuma gargadi kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci cewa ba za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita bude wuta ba. Kungiyar Hamas ta zargi Isra'ila da kokarin kawo cikas ga yarjejeniyar tsagaita bude wuta bayan shafe fiye da shekara guda ana tattaunawar. Ta kuma ce matakin da Isra'ila ta dauka na katse taimakon agaji wani koma baya ne. Dukkan bangarorin biyu dai sun tsaya tsayin daka akan hakan. Daruruwan motocin dakon kaya ne ke shiga Gaza a kullum tun bayan da yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta fara aiki a ranar 19 ga watan Janairu, kuma ba a san irin tasirin da hana shigar da kayan agajin zai yi ba a yanzu. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a jiya Asabar cewa ya sanya hannu kan wata sanarwar gaggawar bada kusan dala biliyan 4 na taimakon soji ga Isra'ila. A cikin wata sanarwa da ya fitar, Rubio ya ce gwamnatin Trump ta hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan Janairu kuma ta amince da kusan dala biliyan 12 na tallafin soji ga Isra'ila. Ya kara da cewa Amurka za ta ci gaba da yin amfani da dukkan kayan aikin da ake da su don cika alƙawuran da ta dauka na tabbatar da tsaron Isra'ila game da hanyoyin dakile barazanar tsaro. Rubio ya ce ya yi amfani da ikon sanya hannun ne wajen gaggauta kai agajin sojin ga Isra'ila yayin da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da kungiyar 'yan ta'adda ta Hamas da Amurka ta ayyana ke tangal-tangal. A ranar Juma'ar da ta gabata, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta amince da sayar da bamamai na kusan dala biliyan 3 ga Isra'ila. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jima ba Zaharra sake da mana da ƙarshen labaran duniyar kafin nan. A daidai lokacin da shugaban majalisar dattawa Sanata Gad Sule Akpabio ya ƙaryata zargin da abokin aikin Sanata Natasha Akpoti ta yi masa bayan sun dan samu takaddama kan batun sauya mata kujera a zauren majalisar dattawa. Sai matar Akpabio ta shigar da ƙara a kotuna neman a tuhumi Natasha da cewa ta yi wa mijinta kazafi da wulakanci. Wannan shine karo na farko da ake samun irin wannan yanayi a majalisar dattawa. Ko menene kungiyoyin mata da masu tsofaffin yan majalisar ke cewa? Ga rahoton wakilin murya Amurka Madina Dauda.
A wata hira da aka yi da Sanata Natasha Akpoti Oduaga a gidan talabijin din Arise ne ta ikirarin cewa shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya nemi yin lalata da ita a matsayin sharadin goyon bayan kudurorinta. Amma mai magana da yawun Sanata Akpabio Kenny Okulobo ya fito da sanarwa cewa zargin da Natasha ta yi ƙarya ce mara tushe. Ya tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kano Sanata El Jibril Doguwa ya kalli wannan lamarin.
Duwun tsohon dan majalisa wadda ya zo a majalisar dattawa bai ji dadin abubuwan da suke faruwa tsakanin shugaban majalisar dattawa da ita Natasha ba, saboda lokacin bamu ga irin waɗannan ba, saboda a lokacin nan muna da mutane waɗanda da zara abu ya fito zaka ga da cewa mun hadu a junanmu, mun zauna, mun tattauna, mun yi maganin abun, saboda kasar ne a lokacin nan a cikin zuciyarmu. Muna tunanin lokacin nan an kawo demokradiyyar nan sabuwa, dole ne mu yi duk yadda zamu yi mu tabbatar da cewa an gina ta bisa tushe da tubali mai karfi. Kuma kada ki manta a lokacin nan muna da manya-manyan mutane waɗanda a takaice sun zauna sun gaje sun ga yau. Kana da mutane irin su Professor Iya Abubakar, kana da mutane irin su Melford Okilo, kana da mutane irin su Jim Wobodo, kana da mutane irin su Inzerbe, kana da mutane irin su Idris Kuta, kana da mutane irin su Maina Ma'ajilawal, kana da mutane irin su David Mark, kana da mutane irin su Tunde Obeha, kana da mutane irin su Haruna Abubakar, kana da mutane ga sunan jingim waɗanda zara abiyata su. Kallon da muke shine mu ga yaya za a yi maganin abun, kada ma ya fita ya bata wa majalisa suna ya bata mana suna.
Ita kuwa shugabar kungiyar mata mai suna Concerned Women of Northern Nigeria, Madam Yunus Fatima Ibrahim ta yi tsokaci cewa
bamu ji dadi ba kuma abun kunya ne kwarai da gaske. Muka ga dole mu yi magana akai dan mu mata mun gaji da yin shiru a abubuwa. Mu kuma bamu ce ai ba ta yi laifi ba. In ma za a canza ma mutum seat ai sai a giya mishi, ba wai haka kawai mutum ya shigo ba a ce wai ba zai zauna a wurin ba. It's so embarrassing. Ai komai yana da procedure. Balle mace kullu ana intimidating mata yawanci, kuma zaki gani akwai dalilai da ake yin wannan intimidation din. Shi yasa mu muka rubuta wannan wasiƙa.
Ita kuwa member a kungiyar mata lauyoyi ta ƙasa Barisa Maimuna Yaya Abubakar ta ce akwai tanadi na shari'a akan irin wannan zargin idan har an tabbatar da shi.
Zargi ne dai mai ƙarfi wannan abin da ta zarge shi da shi, wato sexual harassment. Shi sexual harassment laifi ne babba a idan shari'a, ta ce yana neman ya lalata da ita saboda tana buƙatan wani abu a wajen shi. Wani abu ma dai ba wai personal ba, wani abu akan aiki, sai ya nuna mata ba zai yi ba sai ta ba da haɗin kai, wato ta yadda sun yi lalata. To har to aka je kotu ta same shi da wannan laifin da take tuhuman shi da shi, to lallai kotu za ta yanke masa shari'an shekara 3 a gidan yari kuma har da tara 100,000.
Halin yanzu dai matar Godswill Akpabio ta shigar da ƙara kan Natasha cewa ta yi wa mijinta kazafi da kuma wulakanci wanda ta nemi kuɗi naira biliyan 250. Ita ma Natasha ta shigar da ƙara kan Akpabio na naira biliyan 100 da miliyan 300 na zargin cin zarafinta. Abin jira a gani shine irin hukuncin da kotuna za su yi akan waɗannan shari'un. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zahara ta damu da ƙarshen labaran duniyar.
Wani jirgin yakin saman Amurka ya isa Koriya ta Kudu a yau Lahadi, kwanaki bayan da Koriya ta Arewa ta gwajin harba makamai masu linzami domin nuna ƙarfin sojin ta. A wata sanarwa da rundunar sojin ruwan Koriya ta Kudu ta fitar ta bayyana cewa isowar jirgin sojin USS Carl Vinson da tawagarsa a tashar jiragen ruwa na Busan da ke Koriya ta Kudu na da nufin nuna kyakkyawan kawancen soji da Amurka domin fuskantar barazanar da Koriya ta Arewa ke ci gaba da yi. Koriya ta Arewa wacce ke kallon tura irin waɗannan kayayyakin sojin Amurka na wucin gadi a matsayin babbar barazanar tsaro tun bayan rantsar da shugaban Amurka Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu ya ce zai sake tuntubar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un domin farfado da hulɗar diplomasiya. A yau Lahadi ne Majalisar Dokokin Iran ta kada ƙuri'ar tsige ministan tattalin arzikin ƙasar Abdul Nasir Hameti daga mukaminsa saboda rashin tafiyar da tattalin arzikin ƙasar yadda ya kamata da kuma faduwar kudaden ƙasar kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta rawaito. Majalisar dai ta tsige Hameti ne a ƙuri'ar rashin amincewa da ta kada watanni 8 bayan da shugaba Masoud Pezeshkian ya nada majalisar ministan. A cikin watanni 8 din da suka gabata darajar kuɗin Iran ta faɗi da kusan rabi idan aka kwatanta da dalar Amurka a cewar gidan yaɗa labaran yanar gizo da ba na hukuma ba. A cewar kafar yaɗa labaran ƙasar 'yan majalisar da ke adawa da Hameti sun ce ya gaza ɗaukar matakin ƙarin farashin kayayyakin masarufi kamar su magunguna abinci gidaje yayin da ya kasa sarrafa kasuwar canjin ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:12 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
To masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida wanda ke duba kan muhimman batutuwan da suka wakana a kasashen yammacin Afirka da ta tsakiya. A wannan mako ni Sule Mumuni Barma zan jagoranci shirin wanda ke samun bakuncin editan jaridar Litan Zabairu Sule da Abdul Jalil Alhaji Sama shugaban kungiyar yan jarida masu fafutukar samar da ci gaban kasa Fedede. Kuma a shirin za mu tabo labarin cafkewa da sakin shugaban kungiyar 'yan tawayen FPL Mahmud Salah a Libya. Sannan mu dubi ziyarar tawagar jami'an gwamnatin Qatar a Niger a yayin da al'ummar musulmi a sassan duniya suka fara azumin Ramadan wanda ke matsayin wani lokaci da farashin ababen masarufi ke tashin goron zabi. Malamai barka ku da warhaka.
Barka ka da sunan.
Barka malam Sule.
To, ku bari mu fara da batun azumin Ramadan kamar yadda ake cewa lokacin abu a yi shigo. Al'ada ce idan irin wannan lokaci ya zagayo farashin kayan abinci kan cira sama, alhali kuma lokaci ne na kyautatawa juna. Dukkan kiraye-kirayen da hukumomi da kungiyoyi ke yi da alƙawuran da 'yan kasuwa ke ɗauka za a ga ababe da dama sun fi ƙarfin talaka a halin yanzu. Abdul Jalil bari mu fara da kai, shin yawe kake kallon wannan al'amari, me yasa har yanzu abubuwa ke suka ƙi cinyewa dangane da batun sassauta farashi idan irin wannan lokaci ya zagayo sabanin yadda ake gani idan ana bukukuwa misali na Kirsimeti, Kiristoci kan sassauta farashi ta yadda jama'a za ta samu sauki?
Malam Sule, idan kun duba bangaren harkar kasuwanci a duk lokacin da abin da ake bukata ya wuce wanda ake samu dole ne ake samu a hawa farashi, idan aka ce a duba abin yadda kamar Turawa suke huli kamar kallar da manda da fasu lofar kana in kamar abin da ake samu ya kasa da abin da ake bukata ya dole ne samu a hawa farashi, wannan shine bangare na farko. Bangare na biyu kuma sai ka ga wani lokaci akwai rishin kimtsawa da aka yi tun da farko, tunda shi abu ne wanda ya kamata kafin lokaci yake a ce an samu an kimtsa an daidaita an shirya ma abin. Yanzu idan ka duba bangaren harkar gwamnati tunda yawanci dai take da wuka take da nama a yanzu zaman da ake mafi yawa dai takardu da takarda ce take hutuwa daga sama ce an sai da farashin kaza an sai da farashin kaza mu ko muke idan ana so a direta wannan al'amura ya kamata kamar duka gwamnati a kowane bangare duka jaha-jaha har zuwa ga department duka su ɗan kaso an kire su an zauna da su tun kafin azumi yake zawa a gaya musu ga abin da ake bukata ga abin da ake bukata na su ma su kawo gudun masu to wannan duka shine yana cikin abubuwan da suke kawo mana wannan matsala wani bi abincin da muke ci na cikin gida wani bi shine ma yake samu hawa farashi bangaren su wani harkar salati da sauransu da wannan abin gona a shigowa ake bari shi bari a ce ko lalle ko bukata mata wuce haka ce an kawo mishi farashi to kenan wannan akwai dai halayen namu na mutane da ake samu wanda neman abin duniya shi ko gashi wata ne wanda ya kamata a nika neman alkhairi cikin sa da a taimaka wa mutane a dan su ga musu rayuwa
Zabairu ka gamsu da dalilan da shi Abdul-Jalil ya bayyana cewa su ne Umar Basir hauhawar farashi da ake fuskanta a irin wannan lokaci na azumin Ramadan
Sulaiman shi wannan matsala da ake samu ta kasashe kashi biyu na farko akwai matsala a gwamnati tunda ba yiwa a ce gwamnati ya kasa sau abinci isasshe wanda aka yi bukata a cikin lokacin azumi wanda zai zuba a dukkan gidajen sayar da kayayyaki na gwamnati OPVN wanda za a saida ma talaka da rahusa ta bayan shi a lokacin mulkin Tanja ai kaga kenan inda gwamnati shi kenan da can ɗan kasuwa su kusu har farashin su rage na biyu su kuma ɗan kasuwa ba su da tausayi ba abinda kawai suka samu gaba sai neman kuɗi babu wata hujja da za su ba mutane ta su ƙara kuɗi tunda zan baka misali shekaran jiya na gani wata sanarwa su ɗan kasuwa sun yi jama'a marari da nan yamai sun fi sun rage shinkafa sun mero ta shika 12.5 da kawai ka gani shika 14.5 suke saida ta kenan abun yana ana iya a rage shi da gangan ne suke kini saboda gwamnati ya ki ɗaukan mataki ko kwara wanda zai tilasta musu tacca su saida shi da rahusa kaga biyawanci abincin da ake aiki da su gwamnati ya rage haraji to kenan tunda babu duwan an rage kuma haraji kenan ya kamata a ce sun zo da su in aka ce maka ana sallar kirismaci ko ana park ai kaga duk su kirista duk inda wani abincin su yake duk ka rage shi ake komi da komi za ka gani kana kwasa komi arha
damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida
kamar yadda aka ji daga kafafan ciki da wajen nishar dakarun bataliyar janar Khalifa Haftar sun cafke jagoran 'yan tawayen FPL Muhammadu Sala a kudancin Libya to amma a yayin da aka yi zaton za su tuso kiyarsa ko kuma Nijar ta nemi a bata shi sai aka samu labarin an sallame shi daga inda yake tsare Abdul-Jalil wace irin fassara kake yi wa wannan al'amari da wasu ke cewa ai kamar ta leko ta koma ne
na farko da muke son horiwa mutane shine idan ka duba shi Muhammadu Sala yanan da aka kama shi sojojin shi Marshal Haftar take waldi su dangane na cewa duk inda da ko biya gumi a gon mutane wanda suke ka tsara rozam na tsaye ya kamata ka kama su duka samu a musu wuri a sai wanda ya kamata a hukunta wanda ya kamata a bincike kansa suke sa sai a bincike a sake su kenan ana irin wannan rangada ne aka yi ka tabbata da shi kenan ba wai tahiya ne aka yi ba na musamman a kama Muhammadu Sala da a rike shi mai kafin gwamnatin jamhuriyar kenan su wannan yadda aka samu aka kama shi kun duba shi Muhammadu Sala mutum ne wanda yake bangaren kamar gabashin Libya wanda yake a Marshal Haftar su suke da tayuwa da tsaki gungun kabilun na Tubawa shi kuma Batibe ne kenan ba mamaki mutanen su ne Tubawa na can bangare kuma da suna su kenan abin ya riga ya zama to kamar abu ne na gida aka sai da aka yi aka sake shi wannan ma tana iya kasancewa haka nan banda wannan an ce kuma abin ya da kasaba kamar da ziyarar da shi a Marshal Haftar da kai kasar hore shi lalle kam wannan ma abu ne wanda yake ana iya cewa tana yiwuwa an yi magana
Zabairu mi ka fahimta kai dangane da wannan al'amari
akwai lokacin da wakilan shi Haftar ɗin suka zo Marshal Haftar suka zo nan Niger suna neman hudda da hukumomin Niger kenan da suka kama shi san ko dan su kama shi kaga da harko an ce hukuma ta leka asiri ta horan shi ta tura ta watara haya fara tattauna da Haftar kun bayan wannan shi shugaban kasar horan shi kira Haftar a can kasar tashi shi ka gani da ya kira shi a can kasar tashi bayan kira shi ya dawo daga ukaran shi aka saki Muhammad Salai mutunan ga sun san ta'addanci yake kawo a kasanmu ya kama akwai ma'aikatan gwamnati da wani shinuwa da kuma ma'aikata na CNPC da yake suke rike da su kuma har yau sono yana kirarin shine ke hoshe pipeline din bai kamata ba a ce sun suke shi aka fata su mishi shara ko ku su ma su bada hannun yanzu haka shi after ya je jeje na ta kanin horon shi za su zo su kafa rundunar su zo shi a kan nisa da iyakar Libi shine muke kira ga hukumomin Niger su dauki matakai tun yanzu kuma kar su kare yarda da shi tunda saboda ba tsakanin da Allah bane yake tayar da kasar Niger
To barkamu da sake dawowa a shirin dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka za kuma mu je da maudu'i mu na ƙarshe a shirin yau wanda ke cewa wata tawagar jami'an gwamnatin Qatar ta gudanar da ziyara a jamhuriyar Niger a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar ta Qatar Dr. Muhammad bin Abdulaziz Kulefa waɗanda suka gana da shugaban gwamnatin mulkin sojan na Niger General Abdulrahman Chani ba dai ba da wata sanarwa ba dangane da ainihin abubuwan da aka tattauna a kansu to amma labarin nan ya matukar dauki hankulan masu amfani da kafafen sada zumunta da suka yi masa ca wasu na kwatanta cewar tawagar ta zo ne da bukatar a saki hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum daga inda yake tsare Abdulajalil wannan labari yana ɗaya daga cikin batutuwan da ka bi diddigin su a wannan mako ina gani ko
muna bibiyar labarin wannan malam Sale kuma muna mun ji duka wannan cicicci da ake na tawara akwai yuwar ya sun nemi a saki tsohon shugaban kasa wanda aka ambare Muhammad Bazoum idan kun duba lalle kam mutane suna ma alaka danganta alakar shi tsohon shugaban kasa tare da kasar Qatar tunda ko lokacin da ake harkar wannan yakin neman zaɓe tana cikin kasashen da yake sun taimaka mishi wurin farfaganda shi domin neman mulki wanda kuma shine ba sha ya samu galaba a lokacin da aka yi zaɓe kenan yalla shine mutane suka yi amfani da shi suka ce yalla kasar Qatar ta nemi a saki tsohon shugaban kasa mu irin kamar kallon da muke ma al'amarin ka san kasar Qatar tana cikin kasashen da yake wanda yake a duniya sun yi fice bisa kan kasuwancin zinariya ba mamaki ne mu samu mu danganta abin da ziyarar da suka yi da kuma ziyarar da shugaban kasa yake can wannan yankin da sami dan da yake da kawo zinariya ya je ya gani a haza an bashi bayanai ba mamaki wannan tawaga da ta zo akwai nasaba tsakanin wannan harka bangaren harkar zinariya kuma banda wannan da tawagar ta tashi ai zuwa tai kasar Mali kuma da suka tai sun samu sun yi wata yarjejeniya inda za su zuba kuɗi $25,000,000 za su taimaka bangaren harkar ilimi da harkar kiwon lahiya kuma hakan kara ma zai zaman lahiya kari a kasar Mali.
Zabiru kai yaya kake kallon wannan labari da kusan za a iya cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki hankula sosai duk wanda cewa hotuna ne kawai aka yaɗa babu wani wanda yake da wani takamaimin abin da ɓangarorin biyu suka tattauna a kai.
Ita Qatar tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda turawa suke tuhuma da taimaka ma ta'addanci kuma ko Niger yau tana cikin yaki da ta'addanci da kuma duka yaki da duk wata kungiya mai taimaka ma ta'addanci tunda ka gani akwai abin da ake cewa Croissant Rouge tana ɗaya daga cikin duka irin kungiyoyi ka wasu kurkuku Rouge da wasu minerai da aka kora tana yiwa ko ta ji wani abu sakan wannan zanci na biyu kuma in an ce ma sun zo don su tattauna saboda sakin tsohon shugaban kasa da aka hambararren tsohon shugaban kasa Bazoum Muhammad akwai dalili tunda saboda suna da alaka tsakwarai tsakaninsu tunda ka gani fi lokacin da yana da mulki sofi yana zuwa can.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri wanda ya samu bakuncin Zabiru Sile editan jaridar Le Temps da Abdulajalil Alhaji Sama shugaban kungiyar 'yan jarida masu fafutukar samar da ci gaba a ƙasa wato PDD a madadin su da duka abokan aiki na sashen Hausa ni Sile Mumuni Barma ke ce da ku sai wani shigon insha Allah.
To a gaida Sulaiman Barma to wani darasi ya kamata mutane su ɗauka a wannan wata na Ramadan ga wannan
suna na Isiyabiya Maradi mai da kaduna Isiya Harris dangane da darasin rayuwa dangane da shi azumin wata Ramadan to abin da kamata a ce dan adam ya cinta ga da dan adam shi sakaci wannan wata hashi huci a ce bai girbi alherukan da aka tare da wannan wata na Ramadan ba ya kamata a ce ya samu da cizar da aka son a cimma cikin wannan wata na Ramadan dangane da samun takawa da abin da ya kamata da wannan idan imanin ka yana kashi 60 ko 50 a ga ganin cewa ka samu darasin rayuwa cikin wannan watan na Ramadan ka azumci wannan wata na Ramadan kuma ka samu ci gaban imanin ka ya hawo irin da kamata a ce da Adam ya samu a ganin cewa ka ribanci wannan wata kuma Allah ta'ala ya saka ni ciza dakka da ka sani dangane da wannan wata na Ramadan yanzu ka faɗo talla baka samu wata riba da aka samu cikin wannan lalle shi idan ka ina da azumi yana da bukata ka yi tuna bayan ka wanda suke raunana da abin da ya kamata da wannan saboda ni ko kamin azumi ake samu wasu bayan Allah inda dan abin masaruki ma yana masoya kenan ya kamata a ce kana cin madarasi dangane da azumin watan Ramadan sai ka tuno ashe mabukata inda ba su da abin masarufi na yau da kullun haka ne suke ini wahalce da abin da ya kamata da wannan a cikin wahalar rayuwa to ya kamata a ce ka samu darasi na ganin cewa in ka ina da azumin watan Ramadan irin kishi kin da kaka ini shi da yawan da kaka ini da ita ka tuno waɗanda su ko kana azumi sun jima cikin irin wannan wahalu da abin da ya kamata da wannan to wannan shi ya kamata a ce dan adam ya cince darasi dangane da azumin watan Ramadan din da kamata shi ne idan watan azumin watan Ramadan ko tun ciki ne tun kalin da ka cince wannan darasin ya kamata ka wuce kasanka wanda a cikin halin dan abin masarufi yana da rike musu makogaro hakan ga sai ka wuce ka taimaka musu manasa da aikin ka gurgurdan ikon ka mu wadacin kake in na tsakiya kake in ma kana ganin duk dawar kake akwai wanda ka daran ma to ka dibi dai na kasanka a ganin cewa ka wuce ka tallafa mai makwabcin ka na abokin zaman ka na nesa na kusana to ya kamata a ce wannan ya zan darasi gare ka dangane azumin watan Ramadan ka dibi wanda a kasa gare ka dangane da abin masarufi yana mai waya ka taimaka miki in ka wuce dangane da wannan kaga ka cince wani darasi ko ka samu darasi na azumin watan Ramadan wannan shine insha Allah
to Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma ga wasu daga cikin ka an daga cikin sakon da kuke aika mana ta email sakon mun na farko ayu ya zo ne daga Shehu Adamu Rajau yace Allah ya wato Allah ya albarkace mu da dimbin albarka da falar da ke cikin wannan wata na Ramadan amin da fatan za mu dage wajen yin ibada ka'in da na'in a cikin wannan wata da ke zuwa sau daya a shekara sakon mun daga Baptura kuma Ilyas Dagawa jihar Bauchi memba kungiyar muryar matasa tare da Sunusu Madate da magaran da Burama Chelmi Galaba suka ce Allah ya kawo al'ummar yankin gabashin jamhuriyar demokradiyya Kongo zaman lafiya mai dorewa da ma kasashen mu na Afirka baki daya ku tashi lafiya mun gode to na abin da ya sauwa kenan yanzu kuma ga labarai amma a takeice
Burtaniya da Faransa da kuma Ukraine sun amince da yin aiki tare a shirin tsagaita bude wuta da za su gabatar wa Amurka. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya faɗa hakan ne a yau Lahadi a daidai lokacin da yake shirin karɓar bakuncin taron shugabannin kasashen Turai da za su tattauna kawo ƙarshen yakin. Amma Starmer ya ce ya maida hankali ne wajen zama tsani don maido da tattaunawar zaman lafiya da kuma sake samun wata dama ta ganawa da Trump da Zelensky da kuma shugaban Faransa Emmanuel Macron. A yau Lahadi ne Isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ta kuma gargadi kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci cewa ba za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita bude wuta ba. Kungiyar Hamas ta zargi Isra'ila da kokarin kawo cikas ga yarjejeniyar tsagaita bude wuta bayan shafe fiye da shekara guda ana tattaunawar. Ta kuma ce matakin da Isra'ila ta dauka na katse taimakon agaji wani koma baya ne. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a jiya Asabar cewa ya sanya hannu kan wata sanarwar gaggawar bada kusan dala biliyan 4 na taimakon soji ga Isra'ila. A cikin wata sanarwa da ya fitar Rubio ya ce gwamnatin Trump ta hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan Janairu kuma ta amince da kusan dala biliyan 12 na tallafin soji ga Isra'ila. Ya kara da cewa Amurka za ta ci gaba da yin amfani da dukkan kayan aikin da ake da su don cika alƙawuran da ta dauka na tabbatar da tsaron Isra'ila game da hanyoyin dakile barazanar tsaro.
To madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da za mu sake da muku da wani sabon shirin kallabi idan Allah ya yarda.
Kafin mai sallama, sashen Hausa na mika sakonta aziya ga daukacin iyalan gidan dan mai girma dan makoyan Gumel. Bisa rasuwar hajjiyar Malam Isa bayan fama da jinya. Ubangiji Allah ya ji kanta ya gafarta mata, ya kuma baiwa ƴaƴa da jikoki da dukkan dangi hakurin rashi. Mu kuma idan ta mutu zo, Allah ya sa mu cika da imani. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Fiona Omaye Nandudu wadda taimaka ta ba da umarni. Har ma da injiniyan mu ne Al Santos. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumel ne ke cewa assalamu alaikum.